The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu yake muku magana a gidajen radio amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a jamhuriyar Niger. A radio akan mitoci 22-25 ta internet kuma a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a salamu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci na tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna fata kuna lafiya. Yau Laraba 19 ga watan Agusta. Ga kana labarai.
Bello kasar Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar ƙari sati 2 domin nazari game da rajejeniyar sulhu. Kana mahukuntar kasar Thailand sun ce za su yi bincike har sai sun gano dalilin mutuwar mutane 22 a sakamakon fashewar wani abu a tashan aje kaya. Kana kafin yan labarai na gwamnatin kasar China sun ce mutanen da suka mallaki wajen aje kayan nan da ya bindiga a tashan jirgin ruwa maso gabashin kasar China satin da ya gabata.
To madalla Allah sauke. Kungiyoyi da jami'an siyasa a Niger su kuma sun yi wani sabon hobbasa.
Mun di ba mu hanga mun gani. Sai yadda mulkin kasar mu ya tabalbale, arzikin kasa ya tabalbale, babu adalci, babu komai.
Za ku ji ko menene suke magana a kai, sannan kuma za ku ji ra'ayoyin wasu Fulani da Biram akan rigingimin da ke tsakaninsu a Najeriya. Da yake Laraba, akwai shirin himma ba ta garago. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama. Kasar Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar sati 2 domin yin nazari game da rajejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar. Wajen shugaba Salva Kiir ya kisawa hannu. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael McCoy ya faɗa jiya Talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga yarjejeniyar ta tattaunawa da mutanen yayin da sai sun gama batun tukunna. Shi ma ministan harkokin waje Barnabas Marai Benjamin ya ce a yau Laraba ne gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu, jami'in siyasa da kuma masu ruwa da tsakiya harkokin ƙasa domin tattauna yadda za a samu hanya ta sadidan kan wannan batu na samar da zaman lafiya. Ya ce shugaba Salva Kiir ya ƙi sa hannu ne domin masu shiga tsakani ba su daidaita bayanan da ke cikin kundin yarjejeniyar ba. Sai dai a wuri ɗaya shugaban 'yan tawayen Riek Machar ya sa hannu a wannan yarjejeniyar a birnin Addis Ababa tun ranar Litinin a awoyi kafin a kawo ƙarshen wa'adin da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka suka shata. Wannan yarjejeniyar dai ita ce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yaƙin basasan da aka kwashe watanni 20 ana yi, wanda ya sa mutane sama da miliyan 2 rasa matsuguninsu. Sai dai shugaba Salva Kiir ya kasance cikin babban matsin lamba a jiya domin ya sa hannu kan wannan yarjejeniyar. Ƙasar Amurka ta ce ranta ya ɓaci ƙwarai da gaske ganin yadda ƙasar ta Sudan ta Kudu ta yi watsi da damar da ta samu na ganin ta samar wa kanta zaman lafiya da mutanenta. Wannan kalami na ƙunshe a cikin bayanin da mai ba da shawara a harkokin tsaro Susan Rice ta bayar, inda take cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi gaban kansa muddin gwamnatin ta ƙi sa hannu cikin kwanaki 15 na ganin an kawo ƙarshen wannan tashin-tashina tsakanin ƙasar da 'yan tawaye.
Masu tsaro Prime Minister Thailand Prayut Chan-o-cha ya faɗa jiya Talata cewa mahukunta za su binciki wasu da ake tuhuma waɗanda aka hango a na'urar ɗaukar hoto kuma ta bi sawunsa inda ba mai tashi a babban birnin ƙasar, kuma dalilan rayukan aƙalla mutane 22 da kuma wasu 120 suka samu raunuka. Ya ce akwai wasu mutane da suke dage a kan sai sun ga bayan wannan ƙasa. Ya kuma ci gaba da cewa wannan zagon ƙasa bai rasa nasaba da siyasa ba, wanda kuma yana ƙoƙarin ganin ya gurgunta tattalin arzikin ƙasar ne da yawan buɗe idanu a kan dalilai waɗanda su kaɗai ne masu aikata abin suka sani. Prime Minister yana wannan kalami ne a jawabin da ya yi wa ƙasar ta gidan talabijin. Ya ce gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba na bin sawun ko su wane ne suka aikata wannan lamari, sannan kuma za ta tabbatar musu da hukunci a cikin gaggawa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar China sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya bindiga a tashin jirgin ruwa a arewa maso gabashin ƙasar China a satin da ya gabata, waɗanda aka ce masu ɗaurin gindin kusoshin gwamnati ne, sun yi amfani da takardun jabi ne wajen samun lasisin ƙarya da ke nuna cewa kamar an ɗauki matakan inganta lafiyar wurin. wannan tonan sililin dai na cin hanci da rashawa ya fito sarri ne yau Laraba wanda kuma hakan na iya ƙara fusata jama'a dangane da wannan fashewar da ya faru a Zangmo sanadin mutuwar mutane har 114 kana wasu ɗan ruwa dama suka ji rauni wani tsohon babban jami'in gwamnatin kasar ne mai suna Yung Zengwen shi dai dan Shangzun dan tsohon marigayin babban sweater jan na ƴan sandan kasar ne wanda wato suka fi so mai yiwa cikin kamfanin Real da ya mallaki wajen ajiyar kayan inda wannan abin fashewar yayi bindiga a cikin hirar da kamfanin dillancin labaran kasan Zhonghua yayi da Dong da kuma Yu sun bayyana cewa da gaske ne sun yi amfani da tasirinsu wajen samun lasisin bogi na kariya domin amfani da wannan wuri don ya ce ba shakka lokacin da suka buƙaci lasisi na game da kare aukon gobara ya gana da jami'an kashe gobara na tashan jirgin kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka ba shi takardar izinin amfani da wannan wuri waɗannan mutane biyu dai suna cikin mutane da yawa da ƴan sanda suka tsare dangane da tuhumar cewa suna da hannu a tashin fashewar yayin da hukumomi ke ci gaba da duba sauran abubuwa da suka janyo wannan fashewar
kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta soki lamirin sabon dokar nan mai nasaba da aikin ta'addanci wanda aka samu a ƙasar Masar kungiyar ta ce wannan dokar yafi ƙarfin dokar aikata ayyukan ta'addanci kungiyar ta ce wannan yana iya tura ƴan ƙasar Masar ga halin tujura ko kuma wasu abubuwan ma na daban a ranar Lahadi ne dai shugaban kasar Abdul Fattah el-Sisi ya sa wannan doka hannu kuma yin hakan ya biyo bayan kashe babban mai gabatar da ƙara ne na ƙasa dalilin da sa shugaban ya ce za a samar da dokar da za ta ɗauki mataki a kan duk wani masu aikata ta'addanci kenan da kuma ayyukan asha wasu daga cikin hukuncin wannan dokar sun hada da hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da hannu a cikin aikata ta'addanci ko kuma hukuncin ɗaurin rai da rai ga dukkan wanda ya taimaka ko kuma ya tanzura jama'a domin aikata duk wani abu da ke da nasaba da ta'addanci wannan da yana nufin wannan sabon doka ta kasar Masar za ta dimfara hanyar tabbatar da samar da doka ne na dindindin akan waɗannan dokoki na ƙasa babban muƙaddashin daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke kula da sashen arewa ta tsakiya da arewacin Afirka Nadim Hori ya ce babu shakka gwamnati ta samar wa kanta babban makari da wannan doka kenan domin gani ta kakkaɓe masu sukan lamirinta na cewa ba ta yaƙi da ƴan ta'adda
a bisa binciken ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa mashahurin mai kuɗin nan yana kan gaba wajen farin jini a cikin 'yan jam'iyyar ta Republican masu son tsayawa takarar shugabancin Amurka a zaben shekarar 2016 idan Allah ya kai mu. Binciken CNN da ORC wanda suka fitar jiya Talata ya nuna cewa Trump yana da goyon bayan kashi 24 na masu rajistan jefa ƙuri'a na 'yan jam'iyyar tasu ta Republican wanda hakan ya yi wa abokan karawarsa Fintan Kau wato tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush dan tsohon shugaban kasa Bush. Sauran 'yan takarar ku su 15 ba wanda ya kai maki 10 daga cikin su domin Ben Carson yana da maki 9 ne sai kuma Senator nan na Florida Marco Rubio da gwamnan Wisconsin suna da maki 8-8 sai kuma waɗanda suka biyo bayan su da maki ƙasa da 8 din. Binciken na CNN da ORC sun ce bincike ne wanda aka yi cikin masu jefa ƙuri'a 1,000 shine a cikin satin da ya gabata. Bayan muhawarar da aka yi wanda hakan ya nuna shi Trump yana da maki 6 a wannan muhawara.
Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Madalla jami'an siyasa da kungiyoyin fararen hula kimanin 23 ne suka hada kawunansu domin kalubalantar shugaba Muhammadu Isuhu a jamhuriyar Niger. Daga birnin Yamai ga wakilin Muryar Amurka Sule Momini Barma.
Kawancin mai sunan Front Patriotic et Républicain FPR a takaice ya kunshi jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula kimanin 23 a wani yunkurin matsin lamba ga shugaban kasar Niger mai ci yanzu danganin an shirya tsarkakakken zaɓe a shekarar 2016. Matakin da 'yan adawa ke hasashen zai ba su damar yin nasara a wannan zaɓe. Shugabar jam'iyyar Racine Haɗin Kai ta 'yan ba ruwanmu Hajiya Maryama Gamace ita ce kakakin kawancen na FPR.
Mun di ba mu hanga mun gani ta yi sadda milkin ƙasarmu ya taɓalɓale arzikin ƙasa ya taɓalɓale babu adalci babu komi na ɗaya kenan. Na biyu, tahiyar da wadda mun ka gani ana so a yi zaɓe cikin ƙasar ga ba bisa kan ƙabila ba ne, bai cancantar kuma ba bisa kan rijiyen ya ba ne, bisa kan abin da mun ka saba sani. Mun yi kira, an yi shawo hankulan mutane, an yi shiru, an ƙyale, shi sa muka kirawo waɗanga ƙungiyoyin duk da kuka gani don mu yi haɗin gwiwa don a daidaita a girka tsarin zaɓe bisa kan ƙa'ida.
La'akari da irin abubuwan da ke wakana a ayyukan rajistar zaɓe da kuma ababen da suka faru da wasu mambobin hukumar zaɓe ta ƙasa na daga cikin dalilan da suka baiwa ƙungiyar Adrodev ƙwarin gwiwar ƙulla ƙawance da 'yan adawa domin gwagwarmayar tabbatar da demokuraɗiyya, in ji shugaban na Adrodev Malam Dauda Tankama.
Rajista ma da ake ta ƙasa, mutane da yawa suna kuka da wannan rajista da ake. Wajen ɓangaren sani, har yanzu majority na mutane ba su yarda da wannan tahiya da sani take ba, saboda an tugumi mutane da yawa da cewa an yi cin hanci da rashawa ciki, daidai da ƙungiyoyi na siyasa da suke tare da mulki sun ce ba su amince da wannan shiri da aka yi ba. Su kuma wanda suke tahiya da abin cewa da gwamnati ba su damu da wannan tahiya ba, su suke aje hakan ga.
To koya jam'iyyu masu mulki ke kallon wannan sabon salon kokowa? Tambayar da na yi wa Malam Iro Sani kenan, sakataren watsa labarai na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar.
Ko ɗauka baya kaba gaban doki. Sun ce don a yi zaɓe na gaskiya, kahin su ce a yi zaɓe na gaskiya, shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu shi ya hito ga bainar jama'a ya ɗauki alƙawari zai kiyaye da cewa an yi zaɓe na gaskiya. An yi zaɓe wanda babu magudi a cikin shi.
Dama dai bisa al'ada idan ta yi daren kure, jam'iyyun siyasar jamhuriyar Nijar kan ƙulla ƙawance da 'yan farar hula domin tunkarar wani ƙalubalen zaɓen da suka hango. Kwatankwacin ƙurar siyasar da ta biyo bayan yunƙurin Tanja Muhammadu na zarcewa a kan karagar mulkin Nijar a shekarar 2009. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madala a gai da Sulaimomin Barman daga jamhuriyar Nijar. Jama'a, koyaya al'ummomin Fulani da Biram suke ji ne game da tashe-tashen hankula da ke shiga tsakaninsu a halin yanzu? Ga wakilin murya Amurka Sunusi Adamu daga birnin Yola, Najeriya.
Al'ummomin Biram da Fulani na jihar Filato mazauna jihar Adamawa sun nuna rashin jin daɗi da takaicinsu da irin tashe-tashen hankula da yankin ke fama da su, musamman waɗanda suka ɓarke a kwana-kwanan nan. Sakamakon haka ne ma suka yunƙura wajen ba da tasu gudummawa da zimmar maido da zaman lafiya tsakanin al'umman Biram da Fulani. Shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adamawa Malam Yakubu Dawad da jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar Miyatti Allah na ƙasa Malam Sanusi Bara sun ce baya ga tuntubar juna da zaman tattaunawa da suke yi daga lokaci zuwa lokaci, suna baiwa al'ummominsu da ke zaune a gida Filato shawarwari ta yadda za su zauna lafiya da juna. Sai dai bakin shugabannin biyu ya zo ɗaya, inda kowannen suke zargin jami'an tsaro da nuna son rai da kuma rashin adalci a duk lokacin da aka samu ɓarkewar rikici a yankin. Al'amarin da suka ce yana da ɗaruru ta rikicin wanda ya ci kicinyewa, kuma yakan mai da hannun agogo baya a ƙoƙari da ake yi na cewa an kawo zaman lafiya a yankin na Filato. Da farko ga abinda shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adamawa Malam Yakubu Dawad ke faɗi game da aiki da suke yi domin samar da maslaha ga tashe-tashen hankula da ke afkuwa a jihar Filato.
Kamar yadda yake a waje, akwai kokari da mutanen da suke a waje suna kokari domin gidajensu, haka mu ma muna ba da shawarwari da Fulani da mu yan uwan da muke zama yan Filato, muna zama a waje, muna roƙon a hada kai. Gaskiya ka gan, idan ba Fulani ba ana bata ma Fulani suna. Fulani una so su ma su tsaya kafa biyu su yi bincike ina ne yan bata gari nan suke fito da suna shiga a saki a sakanin su suna bata masu suna. Gaskiya idan an yi wannan bincike mun da muke waje zamu ji dadi.
Shi ma da yake bayanin irin matakan da suke dauka wajen tankade baragurbi sakanin Fulani wadanda ake tuhuma da yan kasar Mali ne. Malam Sanusi Bara jami'in tuntubar jama'a na kungiyar Miyatti Allah ta kasa ya bada shawara ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar Filato su yi amfani da rahoton da kwamitin da dariye ya nada shekaru da suka gabata.
Ba za a rasa wasu elements da suke fadawa rigigimu ba. Ga jaga bincika ma kwata-kwata bayan Najeriya ba. So wasu da suke da ra'ayi ko kuma suke da interest a cikin wannan abubuwan suna dauko wasu mutane don su bata zamantakewa mutane. To kuma ana so a warware wannan matsalan a samu tsohon gwamna na Filato shi ya san mutanen shi shi ya sayar da su kai da su ya zanna ya yi musu huduba na zaman lafiya.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda na jihar Filato DSP Emmanuel Abu ya ce babu gaskiya a zargin da ake wa jami'ansa na nuna son kai a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin Birom da Fulani.
And even if you agree with me, anytime you go there, the people, both the inhabitants, all of them, the engine, the method which have been using is trying to withdraw the uprising.
Ya ce babu hali mu kyale a yi amfani da jami'anmu domin nuna son rai. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola, Adamawa, Najeriya.
Al'adar kabilanci ina mafita tsakanin
magida a gaida Sanusi da mata da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe 11:00 ne na safe da mintuna 17. Jama'a idan ana tare da mu a shirin safe, kun ji fashin baki akan wannan rana ta 19 ga watan Agusta da aka keɓe a matsayin ranar jin ƙai ta duniya daga Najeriya. To yanzu za mu je jamhuriyar Nijar, inda wakilin muryar Amurka a birnin Maradashi Aibu Mani ya tattauna da Mamman Sale, wani mai magana da yawun hukumar tsarin abinci ta duniya.
To wannan sallah dai wato sallah ce wanda aka keɓe ta agaji, saboda kamar yadda kuka sani akwai nan da shekara 12 inda ƴan kunal bakin wake suka can a Baghdad suka yi wata ta'asa wanda ta kawo mutuwar mutane 22. To a albarkacin wannan ranar ce muka ce to ya kamata a keɓe rana musamman wanda za a tuna da mutane wanda suke sadakar da rayuwarsu don su kawo wa'insu agaji. To wannan shine wato muhimmancin wannan rana ta yau.
A nan cikin jihar Maradi kamar kungiyoyi nawa ne yake kawo agaji ga mutane?
To wato kungiyoyin suna da dama, sai dai misali ina iya baka kamar misali akwai SPAM, akwai SCARE, akwai UNICEF, akwai kuma Lahiya, akwai AREN, kuma wannan namu kungiyoyi nan da kuma SERN wanda ake ce ma Croix Rouge Nigerian, su ma suna nasu bakin kokari da dangance da wannan agaji.
Kuma wani irin matsaloli ne kuke kawo agaji, kuma wani da yankuna ne a cikin jihar Maradi?
Wato matsaloli su ne dai kasan shi agaji abu ne wanda dole sai magabatan su dahwa, saboda ba kullum bai kamata aka agajin nan. To matsalar da ake samu wato mutane suna sa san rai wani bi, sai kai tsammanin kai da wanda baka cikin wata matsala, idan ya zama to ta matsala ta samu ana kawo wani agaji, sai ka ce kai ma ya kamata a baka agajin nan. Wato wannan dai ita ce babban matsala wanda ake samu. Sai kuma matsala wanda mutane wato bisa gane ba manufa, saboda shi agaji gaskiya in ka ji an ce an kama agaji kana cikin wahala ne. Kenan ya kamata wahala wannan koda babu ƴan agaji su maikwanta a ce su ma suna nasu bakin gurgudu. To wato nan ma ana samun ƴan karamar matsala dangance da haka.
To agajin kamar dami-dami ne ake baiwa mutane?
To agaji da dama ne, wato kaga ana kawo fannin wato kwamasu misali, kuma idan ya zama wato an samu wata alloba kamar ambaliya ko kuma karancin damuna misali, ana ba da ana raban abinci, kuma ana ba mutane kuɗaɗe don su samu su kashe wutar gabansu da abubuwa da dama dai da kuma kamar misali aka dauki kamar su UNICEF ko UNFPA suna bada kamar kwayoyi kamar misali an samu alloba mata masu samun dindimi matsala ta dindimi misali suna bada kwayoyi na vitamin A dan su samu su huto daga cikin wannan matsala.
Da wakilin murya Amurka na birnin Murada Sha'ib Mani kenan da mamman Sale na hukumar tsarin abinci ta duniya. Yanzu kuma sai shirin
Himma
Bata Garo. Himma Bata Garo. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da Idris Alkali dan asalin kasar Kamaru kuma ma'aikacin kiwon lafiya a nan Amurka. Mun kara shahiran mu Mala Idris, wani abu ne ya fi baka mamaki zuwan ka nan Amurka?
Abu dewa ya bani mamaki.
Kamar me?
Ko karatu, ko harkoki, ko gine-gine. Na ga abu daban-daban gani da a Kamaru.
Ya kaga kula da harkokin bin dokoki da oda?
Akwai bin dokoki da oda a kasar nan sosai bambanci da Kamaru. Akwai sosai a nan ba wanda yake nan ya fi karfin doka.
Dan ba ni misali.
Kowa na bin doka. In ka na tuki ka wuce jaruta. Ko kai waye ko ya kake da arziki za a tsayar da kai a baka hukunci yanda doka ta fara.
A Kamar ana haka?
A Kamaru ba a haka.
Me yasa?
In dai kai mai kuɗi ne a gwamnatin in kenan haka take. Ba adalci gwamnati mai kuɗi ne. Kana ka san shede shi kai ya shara na.
Kaga a Najeriya kwanan aka kammala wannan babban zabe kuma abinda jama'a suka ta faɗa da yawa shine canji. Shin kana gani akwai irin wannan lamari watakila a same shi a Kamaru?
A Kamaru muna da zabe nan da shekara uku. Amma san ko za a yi canjin din ba don me kasan din zai sake tsayawa kuma?
To bari mu taba wasu batutuwa na daban. A Kamaru na san akwai abinci iri-iri masu daɗi. Ya ka samu abincin ƙasar waje bayan tahowa na Amerika?
Sosai akwai bambanci.
Me yasa?
Akwai bambanci da ba irin abinci da muka sani ba ne. Da na fara zuwa nan na ɗauki wata biyu uku aka ban saba ba na ci da kyau.
Ba ka cin abinci sosai?
Sosai.
Me yasa?
Don abincin da muke ci a nan yana da bambanci gaskiya da na gida. Yawanci a nan kamar abincin an sa musu waɗansu maganganukan chemical
ko sinadarai.
Sinadarai. Ba gida kan ka san wannan yana nan natural ne ba wani abin.
Wato ba taɓa shi ba a saka mishi irin abubuwa da ake
ake yana.
To madallah. Yanzu to Mala Idris, idan zaka baiwa jama'a da matasa shawara yadda za su miƙe su bunƙasa rayuwarsu su zama wani abu, kamar me zaka ce musu?
Gaskiya she ilimi su yi karatu.
Menene amfaninsa?
In kai karatu shine mabuɗin komai a duniya.
Bani misali.
Su yi boko, su yi arbiyan da muke yi, kai dai su yi ilimi. Yawanci mutanen mu ba daiwa ba su yi karatu ba gaskiya wannan. In gaya maka ina magana kamar inda na tashi garin da na taso sai ai karatu. Bayan an karatu kada a jingina kawai ma gwamnati za ta baka abu. Ai kwazon nema. Din kuma yanzu duniya ya sanje ba kaman da bane. Yawanci in mutane ba su yi karatu ba sa nema za su shiga mugayen abu. Shine kake ganin muke samu duk mugayen abu a cikin mutane mu da ba su yi karatu ba. Farin dai karatu ne.
To yayi. Malam Idris, mun gode sosai da ka bamu lokacin ka wannan fili na Himma Bata Garo.
Nagode.
Kuma da Allah. Hira ta mu baki ɗaya kenan da shi Malam Idris Alkali. Jama'a, sai kuma wata Laraba in Allah ya saka mu zamu dawo da wani bako ko bakuwa. Yanzu mu da dunduk wadanda kuka ji muryoyin su. Ni Bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai jima. Raga da basa he ta karaga in jifalani. Raga da basa she ta karaga in jifalani. Raga babu basa she. A duk lokacin da ake so za a samu waɗannan shirye-shirye da labarai da ma abubuwa waɗanda ba za mu iya kawo muku ta nan radio ba sai dai ku gani da idanunku kamar hotuna da bidiyo a kan shafinmu na www.voahausa.com ko www.sashenhausa.com. Ga ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To sakon Muhammad Bello Muhammad da Alhaji Madu Balumi Buniya din jihar Yobe cewa assalamu alaikum VI Hausa. Wallahi ba mu ji dadin musanta kai mana harharan da rundunar sojan Najeriya ta yi ba. Domin abun ya bata mana rai matuka. Mu da abun ya faru da mu muka shaidawa duniya amma sai aka musanta mu. Don haka ya kamata rundunar sojan Najeriya ta bincika domin ta karaji da kyau. Ina kira ga hukumar EFCC da ICPC da su tashi tsaye wajen farautar waɗanda suka yi facaka tare da sama da fadi da dukiyar ƙasa a lokacin da ludayen su ke kan dawo. Don kowa ya abin da ransa ke so, tilesa ga abin da ransa baya so wata rana. Sako daga Badamasi Ali Rijal Lemo Kano. Ina kira ga gwamnati Nasiru Ɗan Rufa'i da yayi watsi da kiraye-kirayen banza da wasu marasa kishin al'ummar jihar Kaduna ke masa na cewa wai ya bar rusau din da yake yi inda wasu marasa tsoron Allah suka maida filayen asibitoci da makarantu gidajen su. Sako daga Ali Usman Takalafi a birnin Kebbi. A gaskiya ya kamata a gwamnatin jihar Zamfara ki dubi jama'ar karkara da idan rahama domin ki gyara musu hanyoyi waɗanda suka lalace saboda a yanzu haka mashina da motoci ba sa iya bin waɗannan hanyoyin saboda rashin kyansu. Sai dai raƙuma da jakuna suke hawa zuwa wasu wurare. Sako daga Abubakar Lawal gidan Dan Maye a Jargaba. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari akan ɗaukar sabbin 'yan sanda 10,000. Tabbas wannan zai inganta tsaro a ƙasar mu. Sannan uwa Obama matasa za su samu aikin yi. Zaman banza zai yi ƙaranci. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya bada sa'a amin. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma sakon Garba Sabiola Gashi wa jihar Yobe wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Mu da al'umma arewa maso gabashin Najeriya musamman mazauna ƙauyuka har yanzu muna fuskantar har-haren Boko Haram. Da fatan dakarun Najeriya za su ƙara azama wajen fatattakar waɗannan 'yan bindiga. Sai kuma Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Garba na Halikamba wanda suka ce hakika muna kira ga al'umma ƙasar Niger da su tsaya su yi sahihin zaɓe a sassan ƙasar kuma muna fatan Allah shi ba ku shugaba na gari. Amin. Da ƙarshe sai sakon Ahmad Arab Abubakar Azari jihar Bauchi wanda ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tabbas ka nuna mana cewa kai mai gishin ƙasa ne. Rage kuɗin litar mai kaɗai da zuwa farashin gwamnati ya ƙara farantawa talakawan Najeriya rai. Allah ya baka ikon ci gaba da aikin gaskiya ka kuma sa ƙafar wando ɗaya da duk wanda mai da kishin ƙasa a Najeriya.
To madalla da ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Masu sauraro kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Kasar Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar ƙarin sati biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar wacce shugaba Salva Kiir ya kisawa hannu. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael Mokoi ya faɗa jiya Talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga wannan yarjejeniyar. Sai ta tattauna da mutanen ƙasa tukunna domin jin menene ra'ayinsu game da wannan batu. Shi ma ministan harkokin wajen ƙasar Barnabas Mariel Benjamin ya ce yau Laraba ne gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu, jami'an siyasa da kuma masu ruwa da tsaki a harkokin ƙasa domin tattauna da za a samu hanya ta sadidan kan wannan batu na samar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar China sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya yi bindiga a tashin jirgin ruwan na arewa maso gabashin ƙasar China a satin da ya gabata, waɗanda aka ce masu ɗaurin gindin ƙusoshin gwamnati ne, sun yi amfani da takardun jabune wajen samun lasisin ƙarya da ke nuna cewa akwai alamar ɗaukar matakan inganta lafiya a wannan wuri.
To madalla takaitattun labaran duniyan kenan. Jama'a, yanzu muke karkare wannan shiri amma ku nisa saboda Halima da Yusuf, ba ma Halima ba kai, Jamila ce da Yusuf da Maryam su ne za su kawo shirin yau da gobe da mai kawo hukunci mai ɗan masa sauti Daniel Brown. Yanzu abu da Danin Ladan Ibrahim a yawa da ya kawo labaran duniya da kuma Julie ta taɗa sauti sai injiniyan mu Keith Holmes da kuma Abdulaziz Adli Toro wanda yake taya mu a nan ɗakin aiko labarai. Bello Galadanci ne yake cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiya. Dorola, ga yau da gobe.
da gobe.